Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lahiya da wannan maritan Laraba 20 ga watan Afrilu. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin kasar Jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. Ko kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Yau za mu koma kan maganar yawan tashin gobara a kasuwannin arewacin Najeriya, kamar yadda kuka fara ji a muhawarar da Hassan Maina Kaina ya jagoranta a Yobe da wasu 'yan kasuwa da wani mai fashin baki na al'amuran yau da kullum. Za kuma ku ji ci gaban wannan muhawarar.
Illar gobara baya misaltuwa. Musamman mu a nan arewa maso gabas mana cikin wani yanayi wanda mana da bukata dama ta musamman.
Koma lokacin da yake cikin kasuwa ba zai dauki wuta sa kasuwa ba balle mai hankali
duk kasuwar da muke da ita to dole a tsaya a sa tsaro a ga su waye suke da hada a cikin kasuwar kuma menene lokacin bude kasuwar da kuma lokacin rufeta
wajibi ne irin mutanen da za a amfani da su cikin kasuwar nan su zama to mutane ne masu amana
to tunda ƴan kasuwa da yawa suna kyamar yin mu'amala da bankuna kuma ba sa son jin maganar sayan inshora ko a shari'ance akwai wani tsarin inshora da zai iya taimaka ma 'yan kasuwar da ke asarar dukiyarsu a cikin gobara?
Muna da wani tsari da muke ce mishi at-takaful al-ijtima'i ko kuma mu ce mishi at-ta'min. Tsari ne na inshora wanda ake ce mishi at-ta'min bi niyyati sadaqa. Wato yana nan ne kamar yadda muke adashe a cikin al'ummarmu. Mun saba yin adashe kowane lokaci amma da dauka shi kuma wannan adashe ne wanda babu dauka. Mutane ne suke haduwa akan wani za'ayi wani ittifaki na tsakaninsu su hada kudadensu duk lokacin da wani musiba ya faru a tsakanin junansu za su yaye wa kansu wannan tashin hankali.
Dan iya kuma al'amarin shugabannin majalisun dokokin Najeriya ne ya sa shi yayi zugum.
Yau kwance cikin wata inuwa na iske dan iya lamama na ce dan uwa ya na ganka zugum kamar wani kurma yace bari na ikara canjin da muka zaba ne kawai na ga yana nema yayi mana gaddama don na fahimci shi wa gabannin majalisun kasar mu sun fayi rigima.
Yanzu haka muna tare da Dr. Sharif Al-Muhajjir, ƙwararren masanin ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya a addinin Musulunci kuma malami a sashen nazarin addinin Islama a Jami'ar Jihar Yobe. Za mu tattauna da shi kai tsaye ta wayar talho domin ya yi ma mu da masu saurare musamman ma 'yan kasuwa bayani akan inshorar taimaka ma kai da kai idan wani bala'i ya faru. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
Bari mu fara da labarin ɗan iya wanda yau ya maida hankali kan tabargazar da shugabannin majalisun dokokin Najeriya ke aikatawa ga Isa Lawal Ikara.
Yau kwance cikin wata inuwa na iske ɗan iya lamama na ce ɗan uwa ya na ganka zugum kamar wani kurma yace bari na ikara canjin da muka zaba ne kawai na ga yana nema yayi mana gaddama don na fahimci shugabannin majalisun kasar mu sun fayi rigima wai duk da yadda tsaffin shugabannin kasar mu suka hau kan dukiyar kasar suka dinga diduma maimakon a ce sun yi karatun ta natsu don nuna nadama sai kawai naji an ce shugabannin majalisar dattijai da na wakilan sun dauki ma'aikata 400 don kawai su yi musu hidima saboda kawai da girman kai ko in ce takama ko da yake dai dama an ce sun fayi handama ko hadama don kuwa ba su da burin da ya wuce idan ana magana su ce mu ne nan a sama nace dan iya dakata don ni fa ban gane ba kana nufin wai ma'aikatan da shugabannin majalisun biyu suka diba su ne har mutum 400 saboda tsaban ruba yace to kaga dai an ce shugaban majalisar dattijai da takwaran shi na wakilai mutum 282 suka diba, mataimakansu kuma suka dauki mutane 118 saboda tsabar zamba. Kuma an ce dukkanin mutanen nan 400 da suka dauka suna karbar albashi mai tsabar kiba, don kuwa daga naira 700,000 zuwa sama da miliyan suke dauka tsaba. Naji an ce ma kwanan nan aka ware naira miliyan 10,000 aka basu don kawai su lallaba. Shine fa nake ganin anya kuwa canjin nan akwai riba, ko kuwa dama haka ake canji, wasu na shan gara da garari ma wasu kuma na ta fama da hukuba. Nace a dan iya wannan tambaya ta kana da wuyar bada amsa, don kuwa asali idan ka ji an ce canji a kasar Hausa to alkhairi ne ko kuma wani ci gaban da ke nesa yanzu ya zo kusa. Amma dai wannan canjin gaskiya akwai siyasa, don wannan labari da farko na kalle shi ne kamar kana mun wasa. Ko da yake dai dama na ji wasu na cewa ko an yi canjin nan fa wasu ne kawai za su makalkale a sama a bar wasu a kasa. Amma dai anya wannan labarin ko ya je kunnan shugaban kasa, dan iya yace ito mai yuwa wani ya sheda masa. Sai dai kuma ya kamata idan har ya san wannan batutu ya fito fili ya fallasa, saboda ko ba komai ya kare mutuncin sa. Nace to dan iya Allah ya bamu ikon ganewa. Kuma shugabannin majalisar da muke ganin sun riga sun nutsa dawa, Allah ya sa su gane ko sa samu ikon dawowa. Dan kuwa gaskiya wannan adadin ma'aikata da suka diba na nuna cewa lamarin akwai ciwa-ciwa. Dan kuwa da kadan adadin ƴan majalisar kasar Rankatakam ma suka darawa waɗannan masu hidima a yawa. Kaga kuwa wannan ka iya jefa kasar cikin wata damuwa, ko kuma talakawan kasar su yi ta fama da yunwa, maimakon a ce sun yi nasara wajen shan lagwadar sabuwar rayuwa. Amma dai fatan mu Allah ya nuna da shugabannin namu gaskiya cikin gaggawa, alabashi mu ma ƴan ƙasa ma samu natsuwa.
Kenan ban ga wani abu a ƙasa ba.
Ça c'est sûr, c'est comme ça que ça se passe. Nous on est galéré du monde des années passées. C'est seulement Dieu qui nous protège. Donc pas plus fort que Allah.
Hashim where to start our country. Thunder destroy and boy. So watch this. Billy O.
Assalamu alaikum, na Billy all the talk. Open the door for me.
To kamar yadda muka ce yanzu haka muna tare da Dr. Sharif Al-Muhajjir, ƙwararren masanin ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya addinin Musulunci, kuma malami a sashen nazarin addinin Islam a Jami'ar Jihar Yobe. Za mu tattauna da shi kai tsaye nan gaba kaɗan akan inshura a shari'ance. Amma yanzu ga zauren matasa, kuma ga Hassan Maina kaina da abokan tattaunawar shi za su ci gaba da muhawara akan yawan tashin gobara a kasuwannin arewacin Najeriya.
Alhaji Yunusa, Alhaji Ubana, Alhaji Barau, a irin nazari da hangenka, wani irin illa waɗannan tashe-tashen gobara ke yi wa tattalin arziki?
Wato, shi illar gobara baya misaltuwa, saboda kamar mutum ne miƙe kuma a dawo da shi ƙasar ƙarfi, sai abin da aka gani. Dalili kaga ita gobara idan ta zo da abin da kake so da wanda baka so da mai dama da mai dan dama duk ba ta bari, to saboda haka illa sai kan shafi kowa da kowa, yakan shafi kowani irin buzin hatta har da harkar lafiyar nan gobara ba ta bar shi ba. Saboda haka irin wannan illolin suna da dama, ya shafi lafiya, ya shafi ilimi. Kiran da muke dama ga hukuma ga irin wannan illolin idan ya faru, a samu wani dauki na gaggawa daga wajen hukuma, saboda wannan radadin kare sa mutane shiga cikin wani hali. Domin musamman mu a nan arewa maso gabas, muna cikin wani yanayi wanda muna da bukata dama ta musamman. To irin wannan din in Allah ya aiko shi ba wai fata ake ba, muna fata hukuma zai ta sa ido ta ga ya za a yi a shawo kan lamarin ta yadda ba zai bada kofa wata annoba kuma ta shigo ba. Annoba ce dai babba, amma Allah idan aka tara hankali guri guda aka hada shi kuma da tawakkali, hukuma ta shiga ta tsikan da tsayin daka, to insha Allah za a samu mafita.
Alhaji Rabiu, idan muka duba yadda wasu ke hangen irin waɗannan tashe-tashen gobara a kasuwannin arewacin Najeriya, wasu na ganin ma kamar da gangan wasu ke cin irin wannan wuta. Me ya tunanka akan wannan?
To assalamu alaikum. Ni tunani na nake gani akan wannan wato abu duk da abin da aka riga ka ce kasuwa ne. To fa ta tara kowa da kowa. Akwai mai hankali, akwai har mahaukata ma akwai a cikin kasuwa. Ba wanda babu. To saboda haka wannan al'amari da yake faruwa shine kamar a zuba tsaro duk kasuwar da muke da ita din kasuwar ake a cikin ta. To dole a tsaya a sa tsaro a ga su waye suke hada hada a cikin kasuwar, kuma menene lokacin bude kasuwar da kuma lokacin rufe ta, da kuma su waye su dinga kula da kasuwar har gare waye. To dole ne ya kamata hukuma ta shigo ciki ta hada kai da ƴan kasuwar don a rinka sa ido akan abin da yake tafiya ke dawa a cikin harkar kasuwar.
Alhaji Isa Sakatare, kai ne shugaban kungiyar ƴan kasuwa na Fortisco, kuma kaji yanzu na Alhaji Rabiu Muhammad ɗan Nangiyar ya ce dole ne a sa ido a ga su waye suke cikin wannan kasuwar. Kuna sa ido?
Alhamdulillah, muna sa ido kwarai da gaske, domin idan ka duba duk kasuwannin da aka ce wuta ta tashi, za ka ga suna da lokacin rufewa kuma suna da lokacin budewa. Kuma kamar yadda ake zaton cewa kowa ko wani wanda zai sa wuta a kasuwa, ni ina ganin ko ma lokacin da yake cikin kasuwa ba zai dauki wuta sa kasuwa ba, balle mai hankali, saboda ya san cewa za ta shafe shi, ta in ba ta shafe ta gefen nan ba za ta kuma shafe ta gefen nan. Saboda haka tsaro daidai gurgudu, muna sa tsaro a kasuwannin mu, domin zaka samu kasuwannin akwai masu rufe su, akwai masu bude su, kuma zaka samu kasuwannin akwai masu gadin su wanda suke tsaron su daga misalin karfe 6 ko 7 na yamma har zuwa gari ya waye. To kaga shi duk abin da Adam zai iya abin da zai yi ne, saboda kuma ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya karasa masa kaddara, ba a iya kauce mata sai dai ayi addu'a Allah ya sassauta ta ya rage ta. To saboda haka mu a matsayin mu na shugabannin kasuwa muna iya yin mu, mu tabbatar da cewa mun kare dukiyoyin wato su wayanda muke shugabanta. To amma idan ubangiji Allah ya aiko abu kuma babu yanda za mu yi.
Ba misali da irin matakan da kuke
dauka? Alhamdulillah, lokacin da ni na taho kan wannan shugabanci, farkon abin da nayi na tabbatar da cewa na sa wato lokacin da za a kule kasuwa da lokacin da za a bude ta, kuma na iya ƙoƙari na tabbatar da cewa duk wani mahaluki ba za a bar shi ba idan lokacin rufe kasuwa ya a cikin kasuwa. Sa'annan kuma kowane gate namu na kasuwa ne muka tabbatar mun gyara su, mun walde su, mun gyara su, mun tabbatar da cewa idan muka kulle babu wani mahalukin da zai iya shiga. Sa'annan kuma muka tabbatar da cewa kasuwar mun sawa mata tsaro, wato masu tsaro wanda za su gewayeta duk hanyoyin da zai shigo da mutum zuwa kasuwa. To za ka samu akwai jami'in tsaro a wajen. Sa'annan su waɗanda suke cikin kasuwa, wato kaman waɗanda ake ɗauka, wato masu gadi kamar hanagamba wanda masu shaguna suke ɗauka, muka tabbatar da cewa wato in za su hura wuta dole ne su mai da hankali su hura shi ba kusa da rumfunan mutane ba. Sa'annan a yanzu ma take da muke so mu ɗauka a nan gaba ma, duk mutumin da zai wato za mu shawarci ƴan kasuwar mu in har haka ya dace, duk mutumin da zai zama yana tare da generator, to za mu iya ƙoƙarin mu tabbatar da cewa ya samu ƙasa a bogiti yana kusa da generator, ko kuma ya samu fire extinguisher yana kusa da generator. Sannan akwai committee da na nada na kula da lafiya da wato dukiyoyin ƴan kasuwa, su tabbatar da cewa duk wani cikin kasuwa da gewayen kasuwa inda ake da mai shayi da mai sai da mai na bumburutu kusa, to a tabbatar an raba su. Sa'annan duk inda aka a zaga kasuwa, duk inda yake da wato rough wiring wanda aka yi shi ba kan ka'ida ba, to a tabbatar an gaya waɗannan mutanen su nemo wato ainihin ma'aikatan NEPA su mai da wiring din irin wiring da ya dace. So duk irin wannan matakin muna iya yin mu. To amma kamar yadda na ga maka da farko, shi dan Adam zai iya yin sa ne, sauran kuma ya bari wa Allah subhanahu wataala ya karasa masa. To saboda haka wannan yana daga cikin kadan daga cikin matakai. Sannan akwai ainihin masu nika haka wanda su ma suke amfani da man fetur, masu malkadi da sauran su, duk mun kira su mun ji hankalin su yadda za su rika mai da hankali. So wannan abu da ya faru a kan matakan da muke dauka, mun kara tsaurara matakai akai. A dalilin ma wannan ne muka roki mai girma shugaban karamar hukumar Fortisco Alhaji Muhammad Musa, muka roke shi akan cewa ya kamata a sama mana motar fire service. Kuma cikin yardan ubangiji, lokacin da na roke shi ba bata lokaci ba, cikin yardan ubangiji aka aiko mana motar fire service, kuma muka roki motar fire service. A yanzu halin yanzu nake maka magana, cikin kasuwar Fortisco akwai motar fire service wanda muke jira koda wani kaddara ubangiji Allah ya kawo, to za mu iya mu tabbatar cewa bai kai munzulin yadda yake kaiwa sauran wurare ba. Su wayanda suna daga cikin irin matakai wanda muke dauka wanda zai zama tallace cewa ya kare duk wata ba zai iya hanawa ba, amma dai in wato kaddara ta zo to zai sauƙaƙa, ba zai kai yanda ake tsammani ba.
sa'annan a lokacin da aka shigo kaddamar da wannan mota mai girma shugaban ƙarfin hukuma ya mana alƙawarin cewa duk wanda suke kan layi a cikin kasuwa za a gyara su sa'annan za a maida hanyoyin bakin kasuwa ya zama one way a tabbatar an nake cinkoso duk lokacin da motar fire service ta zabura akan wani dauki to ba za ta kuma samu wani cikas ba to wannan duka yana daga cikin irin matakai da muke kokari mu dauka to saboda haka iyayen mu da ɗan adam zamu saura kuma mu roki Allah subhanahu wataala mai ya ma kare mana ba ma ma bukatar aikin wannan motar mun da kawo ta mu da mu aje ta amma ba ma bukatar aikin ta insha Allah
Alhaji Yunusa Alhaji wani Alhaji Baro kaji wasu daga cikin matakan da ake dauka anan kasuwar Fuduskum dake jihar Yobe idan muka duba kuma sauran kasuwanni a arewacin Najeriya misali kana ga me ya kamata a yi domin a zama cikin shirin kota kwana koda mai afkuwa ka iya faruwa
na'am wato a wannan gabani ina tare da abinda shugaban yan kasuwa na garin Fatiskum yace sai ya karin bayani wajibi ne irin mutanen da za a yi amfani da su cikin kasuwan nan su zama to mutane ne masu amana saboda idan ana zargin wani dan adam zai iya tada wuta to kaga amana sa ne ta rauni yau aka ce an samu mutane masu amana wanda za su iya kula da haƙi da dukiyar jama'a to Allah yadda zaka samu an kaushe irin waɗannan abubuwa
sanni dai baba
yauwa sanni
ya aka ji da halin yau
haka muka taso muka ana yi gashi kuma haka rayuwar haka zamu koma shekara ta 80 kenan ban ga wani abu a ƙasa ba
ça c'est sûr c'est comme ça que ça se passe nous on est galoré du monde des années passées. C'est seulement Dieu qui nous protège, donc pas plus fort que Allah.
Look, facing where they scout our country, thunder destroy them boy. So watch this, Billy O.
Jamila sai naga kamar baki gane waka ba ce ki aza wasan kwaikwayon kuma ta yayi dadi ai ban san Billy O zai shigo da rap ba sai gashi ya shigo da fassara
yawa to masu saurare kamar da muka ce muku yanzu haka muna tare da Dr. Sharif Almuhajjir kwararren masani ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya addinin musulunci kuma malami a sashen nazarin addinin Islam a jami'ar jihar Yobe za mu tattauna da shi game da inshora a shari'ance. Assalamu alaikum dakta.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hajji barka dai.
Barka dai ina wuni ya hidimomi.
Alhamdulillah ya kokarin ku.
Lahiya lau yawa to kahin mu shiga wannan tattaunawa ga dangadan dakta da farin harko me inshora ita wannan inshora an aka ce inshora me ake nihi kuma me inshora?
To farko dai inshora kalma ce ta turanci wadda aka maida ita ta Hausa. Ana nufin wato tsari ne wanda mutane suke tara dukiya akan wani kasafi saboda tunanin ko ta kwana. Idan wani abu ya faru da ɗaya daga cikin mutanen da suke tara wannan dukiyar sai a yaye mishi ko a rage mishi tsanani. Na ce a yaye mishi ne ko a rage mishi tsanani saboda ya bambanta tsakanin inshora wadda za mu magana a kanta da kuma inshora wadda muka sani. Ita inshora wadda za mu magana a kanta ita ce inshora ta addinin musulunci. Ita kuma tana nufin taimakekeniya ne tsakanin al'umma. Ba kuɗi ne ake tarawa don a yaye masifa ba. Masifa a addinin musulunci za ta faru kuma Allah idan ya kaddaro ta ba a yaye ta. Sai dai a taimakawa wanda ya shiga cikin wannan. To wannan tsarin shi ne ake cewa inshora. A musulunci muna ce mishi at-takaful ko kuma mu ce mishi at-ta'min. Wato tara dukiya da niyyar taimakon juna ko da niyyar sadaka.
Yawa. Yawa to mun yi tambaya a Facebook da yawa sun ba da amsa daga ciki barin dan karanto da harko akwai Muhammad Salihu kauran namo da yace wannan tambaya masana shari'a ya kamata su bayar da amsar ta domin ni dai a sani na
ban san da wani tsari mai kama da irin wannan ba. Shi amsa shi kenan. To sai kuma Umar Elia Emani yace ai gaba daya inshora haramun ce, domin duk wanda ya yadda da ita tamkar bai yadda da Allah ba. To me zaka ce?
A farko dai a kamar da kuka sani musulmi dan ya kasance musulmi kowa yana da fannin da ya kware da shi a cikin tsarin addinin musulunci. Amma malamai da kuma wayanda suka karanta tsarin tattalin arzikin addinin musulunci su kadai ne suke da ikon su ba da hukunci akan abin da ya shafi inshora ko kuma tsari sauran tsarin tattalin arzikin addini. A musulunce mu aka fara yi wa umarni da ni wani abu na tsari wanda ne kama da inshora kafin ma a yi na turanci. Farko dai Allah ta'ala ya umarce mu a cikin Alkur'ani mai girma cewa muminai da junansu gaba ɗayan su mataimakan juna ne, saboda ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Suna taimako ba'dhum awliya'u ba'd, su aminan juna ne, suna taimakon juna akan aiki na gari, sallah, azumi, zakka, da kuma taimakon juna akan dukkan abin da shafi rayuwa. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa yake yabawa waɗanda suke fifita ɗan uwansu akan kansu, yake musu alƙawarin aljanna, yake cewa wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, suna fifita ɗan uwansu da dukiyoyinsu akan kawunansu koda suna da buƙatar dukiya. Saboda haka Allah ta'ala kuma yake ni taimako tsakaninmu akan abin da yake na biyayya, wa ta'awunu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal udwan. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisinsa ya ce mu'mini laysal mu'min billadhi yashba wa jaruhu ja'un ila janbi, mu'mini bai kasance wanda zai ci abinci ya koshi ba kuma makocinsa ya kamu da fitinar yunwa ko talauci a kusa da shi. Shi yasa ya kamanta mu'minai cewa misalin su cikin kaunar su da san junan su da taimakawa junan su kamar salin jasadil wahid, misalin jikin mutum guda ɗaya ne. Irashtaka udwan, idan bangaren jiki ya samu da ciwo, tada'a lahu sa'iruhu bisahri wal dhumma, dukkan jiki sai samu da ciwo da zazzabi da rashin bacci. A takaice za mu gane cewa wannan kira ne, shi ne malamai suka ijtihadi suka ce akan wannan kira ya nuna cewa idan musulmi masifa ta same shi, to yana da kyau dan uwansa musulmi ya taimaka mishi. Shi kuma a kullum addinin musulunci yana nuna mana hanyar taimako kafin abin taimakon ya zo. Saboda haka shi yasa malamai suka ijtihadi, kuma malamai nan ba wai na Najeriya ba kadai ba, malamai duniya. Kasar Sudan ita ce ta fara tabbatar da tsarin inshora bayan majalisun malaman su sun zauna a shekara ta 1978 suka amince da tsarin inshora na addinin musulunci. Sannan bayan ta kasar Malaysia ta biyo baya a shekara ta 1884. Sannan kasar Saudiya ita ma ta zo ta yi a shekara ta 1985. Wannan kasashe guda uku su ne suka jagoranci a tsarin inshora na addinin musulunci, kuma sun yi shi ne bayan manya-manyan malaman su sun zauna sun tattauna sun ba da fatawa akan ingancinta da kuma halaltarta addinin musulunci. Sun jingina wannan tsari da wani tsari da ake da shi a musulunci na diyya na afila. Tsarin afila shi ne tsarin da idan ɗan uwanku ya je ya jawo abin da zai biya diyya ko ya kashe wani ko ya ji wani ciwo, to sauran ɗan uwan gaba ɗaya ko kuma har ma mutanen gari da makota ko kuma ƴan kabilar su ana kiran su da su zo su ba da gudunmawa don su biya diyyar wannan idan ba shi da ikon biyan diyya. Hakan nan kuma akwai tsarin abdaman, wato bon, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake alhaji bon ce da zaka ajiye ka taru saboda ganin idan wata musiba ta faru sai a kare ka da shi. Akan wannan tsarin suka tabbatar da tsarin inshora addinin musulunci.
Yawa, galibi idan muka duba dakta zamu ga kamar ƴan kasuwa da yawa suna kyamar mu'amala ma da bankuna, ballantana kuma a yi musu magana wannan inshora. Kamar wani bayani za ka yi musu kamar su iya rabe bambancin wannan inshora da suke gudu ta zamani da kuma wannan wadda ka yi magana ta wato a shari'ance?
gaskiya ne duk mutum musulmi wanda yake son ya hadu da Allah zai rika kyamar duk wani tsari da akwai riwa ciki, saboda Allah ta'ala ya yi mummunan kira zuwa ga duk wanda yake da mu'amala da riba, yace yan haqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah yana tauna dukiya wadda aka tara ta da riba a ciki, kuma yana ribanta da dukiya wadda aka tara ta da aikin alheri ko sadaka a ciki. Sakamakon haka shi yasa suke gujewa, kuma wannan din daidai ne. Daidai gwargwado mutum idan ya kiyaye abin da zai jefa shi cikin fushin Allah abu ne mai kyau. To amma shi tattarin banki da tattalin arzikin addinin musulunci ya zo da cewa ya halalta ga musulmi ya ba da taimako. Shi wannan tsarin inshora na addinin musulunci ba wani abu bane illa mutane ne ɗaiɗaiku za su haɗu a kan tsarin kasuwa ko ma'aikata ko kuma al'ummar jiha baki ɗaya. Kamar yadda muke yin adashe a cikin al'ummarmu, ana yin adashe kuma sai a ɗauka a ba wa mutum ɗaya daga baya a ba wa mutum ɗaya. Wannan shi ne tsari. Tsarin yadda yake shi ne za a haɗa dukiya a dinga karɓa lokaci zuwa lokaci da niyyar sadaka. Shi yasa malamai suke ce mishi at-ta'min bi niyyatis sadaqa, ko kuma at-takaful al-ijtima'i. Shi ne wanda za a tara wannan dukiya lokaci zuwa lokaci ana tara ta. Ka'idar tarawa shi ne ba wai idan musiba ta kamu da kai dole sai an biya ka ba. Saɓanin wancan tsarin na Turai da muke ake yi, shi wannan ana ta kuɗin dukiyar da ake tara ana ce mata premium ne. Wannan kuma dukiyar ana ce mata contribution ne, wato taimako. Wato kuma ka'ida ce wadda aka sa tsakanin al'umma. Dole idan musiba ta kama ka sai an biya. Wannan kuma ana tarawa ne da niyyar sadaka. Idan aka tara wannan dukiya ta taru, idan kamar misali yadda kasuwa ta zai kama da gobara sai a lissafa a gani, me za a iya taimakawa waɗannan ɗan ƙungiya da wannan abu ya faru da su? Sai a wari wani dukiya daga ciki sai a taimaka musu, amma da niyyar cewa an ba su sadaka ne, ba wai an biya su kuɗin da suka tara ba. Shi yasa a tsarin at-ta'min, a tsarin inshora na musulunci, idan mutum aka ba shi dukiya yana yin godiya kuma ya yaba kuma ya yi wa Allah ta'ala alhamdulillah da ya kawo wannan tsari. Amma a tsarin inshora idan aka ba shi dukiya zai bi an baida mishi da haƙƙinsa ne wanda ya bi. To haka malamai suka ce wannan tsarin ya bambanta da tsari wancan na riba.
Yanzu haka Dr. Sharif, a gurguje a tsarin bankunan Najeriya da akwai waɗanda suke siyar da irin insurance ɗin nan ta yadda addinin Islam ya bayyana?
Akwai wasu kamar ƙungiyoyi na tattalin arziki waɗanda suke ƙoƙarin kamanta ayyuka na tattalin arziki a Najeriya. Na sa akwai wasu ƙungiyoyi a Lagos da suke yi, amma a nan arewaci gaskiya ba mu da ƙungiya wadda take yin wannan. Kuma kamar yadda sarki mai martaba sarkin Kano ya kira ga wannan, ya zama wajibi ga masu arziki, saboda masu ilimi kadai ba za su iya ba. Ya zama wajibi ga masu arziki, ɗan kasuwa da masu mulki su shigo cikin wannan magana, su tattala, su ci nuna, su bayyana wa mutane muhimmanci, sannan a nemo masu ilimi su tsara su ga yadda za a yi. Jaiz Bank suna banki ne wanda yake tafiyar da ayyukan addinin musulunci, amma ba ni da tabbas in masaniyar cewa ko suna gabatar da tsarin inshora na addinin musulunci. Amma yana da kyau wannan kira ne, kamar yadda sarki ya yi, mu tsaya tsayin daka mu tabbatar da wannan tsarin namu, saboda shi ne in kasuwanmu ba su kyamar shi ba, kuma za mu ba da shi mu samu sadaka, kuma za mu yi shi mu samu ingantuwa da kuma kaucewa asara ta dindindin irin wadda take faruwa da mu.
Yawwa, lokaci ya fara ɗaga man hannu. Dakta, cikin daƙiƙa 30 kamar wata shawara za ka ba 'yan kasuwar da ke sauraron ka yanzu haka?
'Yan kasuwa ina ba su shawara da su yi tsoron Allah, su sani cewa musiba gaba ɗayan ta Allah ne yake kawo ta, kuma shi yake yaye ta, kuma arziki shi yake ba da shi. Allah ta'ala yana fushi da dukkan wani mutumin da yake kasuwanci ya saka ya yi tsada a cikin kayansa. Allah ta'ala yana fushi da wanda yake hodin, yake tara dukiya ya koye ta don kaya ya yi tsada, saboda manzo Allah ce man shakara uftikira alayhi. Allah ta'ala yana fushi ga wanda yake wa mutane tsanani, amma bayan haka babu wani magana in mutum bai biya zakka ba dukiya ta hallaka a duniya. A'a, dukiya tana hallaka. Allah yana kama mutum idan bai biya zakka ba ne a lahira, amma mutum yayi kokari ya biya zakka kuma ya sadaka kuma ya kiyaye haramun a cikin dukiyarsa gaba ɗayanta,
wannan shi ne shawarata a gare shi kuma Allah ya ba mu sabon.
Amin, mun gode sosai Dr. Sharif da wannan bayani, da fatan masu saurare kun ji kuma kun gamsu kuma kun amfana da waɗannan bayanai. Iyakacin shirin kenan, yanzu a madadin
Jamila Kabiru
da Daniel Brown wanda ya hada mana sauti, da engineer mu Mr. Aiden Otko, Halima Jumrau ke sallama da ku, sai gobe da izinin Allah.
Maza da mata yanzu sai ku yi duba, Amerika na cikin ranku a yau.